Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litini 3 ga watan Janairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a kasar Sudan tun bayan juyin mulkin soji. A Iran kuwa ana ci gaba da hallaka 'yan ta'adda. Dangantaka na ƙara tsami tsakanin Amurka da Rasha.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na zargin majalisar dattawa da shigar da ƙarin wasu abubuwa cikin kasafin kuɗin bana, kuma bayan ya riga ya rattaba hannu a kai. To, sai dai ita kuma majalisar na cewa.
Abin da muke kullun a majalisa shine mu mukan kawo abubuwan da mutane al'ummomin da muke wakilta suke nema ne a take.
To, ko me yasa rundunar sojin ruwan Najeriya ta gargadi game da yawan sace man fetur na Najeriya?
Duk da yake faruwa shine akwai 'yan kalilan daga cikinmu da duk da haɗa baki da wa'annan mugayen mutane da ke fasarken mai da wa'ansu ne ayyuka marar sadari a tekun ƙasar nan.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi, a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya kawo adadin mutuwar mutane 55 a zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba, a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Kwamitin ya ce mutumin na farko ɗan shekaru 20 ne, kuma ya mutu ne sakamakon rauni da ya samu a kansa a babban birnin kasar na Khartoum, yayin da mutum na biyu ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirjinsa a birnin Omdurman. Har yanzu jami'an tsaro ba su ce uffan ba game da mutuwar da aka bayyana. A halin da ake ciki, Firaministan Sudan Abdullah Hamdok a jiya Lahadi ya ce zai yi murabus ƙasa da watanni biyu bayan mayar da shi kan mukamin nasa a wani ɓangare na yarjejeniyar samar da gwamnatin Gambiza tsakanin soji da kuma farar hula. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ya ce ana buƙatar tattaunawa ta ƙud da ƙud domin cimma sabuwar yarjejeniya ta kan batun miƙa mulki ga tsarin demokuraɗiyya a Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda 6 a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin ƙasar, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda 3. Sabon faɗan na baya-bayan nan a birnin Balochistan ya ɓarke ne a kusa da wata maɓoyar mayakan da ke kusa da wani ƙauye da ke tsakiyar lardin, kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana a yammacin ranar Asabar a shafin suna Spar News. Birnin na Balochistan da ke da iyaka da Pakistan da Afghanistan, wuri ne da ake gwabzawa da gungun masu fasa ƙwabri da kuma masu neman ɓallewa daga tsibirin Balochist da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Rahotanni na mujallar Spa ya ce an kashe 'yan bindiga 6 tare da raunata wasu 5, yayin da jami'an tsaron Basrej guda 3 da ke da alaka da jami'an tsaro suka mutu, amma dai ba a sanar da kama wasu mutane ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jibge sojojin Rasha da ake yi a gabashin Ukraine. babu wata nasara da shugaba Biden ya iya samu akan tattaunawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin domin janye dakaru kusan sama da 100 da aka girke su a bakin iyakar Russia da tsohuwar jamhuriyar Soviet. Duk da cewa jami'an Amurka ba su imani da cewar Vladimir Putin na iya yanke shawarar mamaye Ukraine ba, shugaban Amurka da na Russia sun yi wata ganawa ta wayar tarho ta tsawon kimanin minti 50 a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda shugaba Biden ya sake gargaɗin shugaba Vladimir Putin cewa Amurka da kawayenta na yammaci za su takaba wa Moscow takunkumin karya tattalin arziki, muddin Putin ya kai hari kan Ukraine, duk da cewar Biden ya nuna cewar za su iya yin amfani da ƙarfin soji idan har buƙatar hakan ta taso.
Jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wata sabuwar takaddama ta sake kunno kai game da kasafin kuɗin ƙasar na bana, inda shugaba Muhammadu Buhari ke zargin 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar da shigar da wasu sabbin abubuwa cikin kasafin kuɗin ba tare da aunawa ba. To sai dai ita kuma majalisar dattawa cewa take bukatun talakawa suka sa ta yin hakan. Madina Dauda, gare ki.
Shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kasafin kuɗin shekara 2022. Yin haka yana nufin cewa za a iya fara aiwatar da kasafin a wannan wata na Janairu. To sai dai ya koka akan abin da ya kira cushe a kasafin kuɗin. Hannu ayyuka 6,576 da majalisar ta amince a cikin kasafin.
An increase in the overhead budgets of some MDAs is particularly worrisome.
Anan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne yake cewa bai ji daɗin yadda majalisar ta ƙarin yawan kuɗin wanda ake sa ran kashewa a kasafin kuɗin na bana ba. Ya nuna cewa an ƙara fiye da naira biliyan 735.8 ba tare da bada wata hujja ba. Shugaba Buhari ya bada misali na ƙarin da aka yi a kuɗaɗen hukumomi da ma'aikatan gwamnati da kuma na ƙananan ayyuka. To sai dai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ce akwai ƙwararan dalilai da suka sa majalisar ta ƙare a kasafin kuɗin.
Mu 'yan majalisa tunaninmu wani lokaci yakan dan saba da yadda bangaren zatarsuwa suke tunani. Yau idan misalin aka yi hanyar Dogo ko kuma a ɗauki Kano Maiduguri Road, wannan major highway ne daga Kano zai tafi har Maiduguri. Talaka watakila har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah, watakila a wannan yankin ba zai hau wannan hanya ba. Amma idan aka ɗauki bohol ko tuka-tuka aka je aka kafa a ƙauyensu zai samu ruwan sha, kuma al'umman nan za ta amfana da abin da gwamnati ta yi. Saboda haka abin da muke kullum a majalisa shi ne mu mukan kawo abubuwan da mutane al'ummomin da muke wakilta suke nema ne a take. Wannan an ce sai gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi tunani na aje a yi babban ma'aikatar ruwa kafin samu ruwan sha, to ba samu ruwan sha ba.
A nashi nazarin ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ganin ya kamata majalisa ta rika sara tana duban bakin gatari.
Tashin hankalin nan ba wai na shugaban ƙasa bane kawai, duk wani wanda ya mallaki hankalinsa dole hankalinsa ya tashi akan wannan ƙara-ƙari. Farko dai annobar da ta addabi ɗan adam wato cutar corona ba ta tafi ba, kuma a kullum wata sabuwa ma take fitowa. Idan ka yi kasafin kuɗinka akan dala 62, an yi natsuwa, an yi amfani da hankali, an yi amfani da alƙaliman hangen nesa da ake ganin farashin man nan ba lalai ba ne ya tsaya akan inda yake yanzu kamar dala 75 ko wace ganga. Kuma hajiya dole sai mun rinka tunani, mun rinka sara, muna duban bakin gatari. Kowane ɗan adam yana da sha'awan ya tanajin gobe. A ƙasar nan yanzu a ce muna sai da gangan mai kan dala 75 kuma mun ɗauki dala 62 mun kashe. To me muka aje ma 'ya'yanmu ko jikokinmu ko ta taɓa kunninmu?
Baya ga ƙarin ayyuka 6,576 da majalisar ta yi a kasafin, an samu ƙarin naira biliyan 735.8 wanda ya tashi daga naira tiriliyan 16.3 da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar zuwa naira tiriliyan 17.1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Minista Naftali Bennett ya fada a jiya Lahadi cewar Isra'ila za ta bada kashi na hudu na rigakafin COVID-19 ga mutane masu shekaru sama da 60 da ma'aikatan lafiya yayin da kasar ke fuskantar karuwar nau'in Omicron. A makon da ya gabata, Isra'il ta amince da kashi na hudu na allurar rigakafin Pfizer da na kuma BioNTech suka kirkira. Wannan shine zagaye na biyu ga mutane da ba su da garkuwar jiki mai karfi da kuma tsofaffi da ke zaune a gidajen kulawa da su. Yanzu muna da sabon salon kariya, inji Bennett a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin. Ya kara da cewar babban jami'in kula da lafiya na gwamnatin Isra'ila, wanda ake bukatar amincewarsa don fadada yaki da wayar da kan jama'a, ya sanya hannu akan sabon matakin. Isra'ila za ta sake zama jagora a yunkuri na rigakafi a duniya, a cewar Bennett. Tun da farko, Director General na ma'aikatar lafiya Nachman Ash ya ce Isra'ila za ta iya samun rigakafi mai yawa yayin da cutar Omicron suke kara hauhawa. An dai amince da kwayar magani ta Molnupiravir antiviral don amfani da shi ga marasa lafiya da ke dauke da COVID-19 masu shekaru fiye da 18. Bincike da Majalisar Dokokin Ƙasa ta gudanar kantar zoma da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a watan Janairu da ya gabata bai kai ga gano dalilin da ya sa shugaban ƙasa Donald Trump na wancan lokaci bai yi wani abu ba sama da sa'o'i 3 don hana magoya bayansa kutsawa cikin ginin majalisar tare da yin arangama da 'yan sanda. Yayin da 'yan majalisa suka nemi tabbatar da ya faɗi zaben 2020, a cewar shugaban kwamitin ajiya Lahadi, ɗan majalisa Bernie Thompson na jihar Mississippi ya shaidawa shirin gidan talabijin na CNN State of the Union cewa kwamitin bincike mai mutane 9 yana son sanin abin da shugaba Donald Trump yake yi a cikin mintuna 187 na rashin aiki a lokacin da yake kallon tarzomar da ta barke a talabijin daga wurin cin abinci da ke kusa da Oval Office nasa a fadar White House. Thompson ya ce, har sai da muka kusan kaiwa ga rasa tsarin demokuraɗiyyarmu, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu na kwamitin, 'yar majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming mai suka ga Trump, ta shaida wa shirin wannan makon na gidan talabijin na ABC cewa aikuwa da zai iya magance matsalar idan da ya ce masu zanga-zangar su tsaya, amma bai yi hakan ba.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Tun dai ba yau ba ake zargin cewa wasu manyan sojojin ruwan Najeriya na taka rawa wajen yawan sace ma kasar man fetur, wanda shine tattalin arzikin kasar ya fi dogara a kai. To, yanzu rundunar sojin ruwan kasar ta tabbatar da cewa hakan na faruwa, kuma ta yi gargadin cewa duk wani sojin da aka kama da laifin satar mai zai ɗanɗana kudarsa. Ga wakilinmu a Niger, wato Niger Delta, Lamida Abakar da cikakken rahoton.
Rundunar sojan ruwa ta Najeriya ta ja kunnen ma'aikatanta, musamman manya da ƙanana na sojojin ruwa da ke haɗa baki da masu satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai da su shiga taitayensu, idan ba haka ba kuma labudda za su yabawa a yazaki. Mai magana da yawun rundunar sojan ruwa ta ƙasa, Kwamado Suleiman Dahun, shine ya fito ya bayyana wa duniya cewar akwai tsararrun jami'ansu na sojan ruwa da suka hada baki da masu fasa bututa yan mai ana satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Rundunar da ta sojan ruwa ta ce za ta dauki matakin saka kafar wando daya da su, don haka rundunar ta nuna cewar a sabuwar shekara da aka shiga a yanzu ta 2022 za ta tashi tsaye haikan wajen ribanya ayyukanta sama da yadda ta saba, domin ganin cewa an yi maganin masu fasa bututun mai tare da satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Akan haka ne ma yasa na tuntubi mai magana da yawun rundunar sojan ruwan Najeriya Komodo Suleiman Dahun kuma ga abin da yake cewa.
Abin da yake faruwa shine akwai ƴan kalilan daga cikinmu da suke hada baki da wayannan mugayen mutane da ke fasarken mai da wayansu ne ayyuka wanda sa dadi a tekun kasar nan. Babban Hafsa bayan admiral Awal Zubairu Gambo yana gargadi ne ma wayannan kalilan na cikin namu da su yi hattara abin bakawa za su ga sakewa.
Haka kuma rundunar sojan ruwan Najeriya ta ce a baya akwai matsalolin da take huskanta, amma dai yanzu matsalolin sun kau sakamakon wasu sabbin kayan aiki da rundunar sojan ruwa ta kasa ta raba a yankin mai arzikin mai. Mai magana da yawun rundunar sojan ruwa ya kara da cewa
matsaloli da ake samu dai ba zai wuce satar man nan ba da ake, amma na ina wa jirgin da maka cewa zai wahala nan gaba. Yanzu an kaddamar da Falcon 9 wani sistem ne wanda ake iya ganin hangen nesa, so duk wanda ya shigo da ruwan Najeriya muna iya ganin sa daga wannan na'uran Falcon 9 din, da kuma akwai wayansu da ake kira Regional Maritime Awareness Capability System da suke nan aka aje su a coastline din kasar nan. Da wayannan na'urorin satan mai zai zama abu mai wahala nan gaba.
Da haka kuma na tuntubi wani tsohon dan gwagwarmaya a yankin na Niger Delta mai arziki mai mai masaniya ta yadda ake satar danyen mai, kuma ya yi mini karin bayanin yadda lamarin yake.
Ni ne Arab Mohammed wanda na yi gobarma na Niger Delta. Satar danyen mai mu ma mun yi shi, mun gabari ba ne mun hakura har gobe kuma ana yi wanda su je da garin yi. Shi danyen man kwad ne wanda dole za a je a yi operating. Akwai wanda suna karɓa su dafa a nan, so akwai kuma wanda suke karɓa a jirgin ruwa mai ɗaukan kamar ton 500. So wayannan ba yadda za a jirgi ya shigo ne ba tare da jami'an tsaro sun sani ba, so abu ne wanda kolabo ake yi tsakanin masu yin da ma'aikata ka har gobe ana dauka.
Rundunar sojan ruwan ta Najeriya dai ta ce ta samu nasarar kama mutane da dama musamman masu satar danyen mai a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da kamar da ya saba yana bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta halinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumai. Masu sauraro barkanku da shigowa sabuwar shekara, da fatan Allah Ubangiji ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa wannan shekara ta 2022. A yau za mu kawo muku dubitar ƙarshe da muke yi na wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye ya yi a baya, don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta akan sun canza. Mun kawo muku labarin kisan gilla ga matashi Hamza Baba a 2017 a Gombe. Da wani dan banga da lalin yan sandan SAS mai suna Abdullahi Komanda ya bi shi da gudu ya yi ta dukansa har sanadiyar raunuka ya riga mu gidan gaskiya asibiti. Mahaifin Margayi Baba Garba Darazo ya ce sun yi duk mai yiwuwa wajen bin kadin jinin Hamza, amma ina lamarin ya ci tura.
Ni ina kira ne ina kuma roko ga mai girma gwamnan jihar Gombe a Inuwa Yahaya da ya dubi ya tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah ya taimake shi dora shi akan wannan shugabanci. Ina kira kuma ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari da kuma ainihin babban inspector general na 'yan sanda Baba Usman alkali da su dubi su taimake ni akan wannan al'amari. Na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni. Ba a kai ni gaban kwamishinan 'yan sanda ba, ko kuma shi kwamishinan 'yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya bani hakuri, ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake. Har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani ɗauki akan abin da ya samu yaro na ba. Saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci ta mai girma Janar Muhammadu Buhari, wanda ainihin shi ne shugaban ƙasanmu mai adalci, da a taimaka a yi dubi akan wannan al'amari da ya same ni. Kamar yanda aka zo har gidana aka kashe yaro na, kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi, babu wanda ya bi kadi na. Saboda haka nake so ainihin a taimaka mini. Kuma na yi mamaki a yadda halin da ake ciki a wannan gwamnati mai adalci, a ce har haka za ta na samun wannan jama'a a zo a same ka har gida a kashe maka ɗa, kuma babu wani abin da za a iya maka, kawai sai dai a zuba maka ido, kai kuma ba yanda ka iya, domin kai ba hukuma bane ba, ba za ka iya zuwa ka tada yaki ba, ba dama, ba zamaninsa bane ba. Saboda haka nake kira da a taimake ni a bi min kadi akan wannan yaro na mai suna Hamza Baba, don ban yafe akan abin da akan ba gaskiya.
To sai dai babban lauyan al'ummar jihar Gombe Barista Zubair Muhammad Umar cewa yayi
in korafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga dai abin da suka rubuta ba, amma hakika ne gaskiya mu dai wannan gwamnati ne jin kadin mutane dukkan da aka ci wa zarafi za mu nema masa hakkin sa. To idan su rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta hannun ofisi na ko suka rubuta mai girman gwamna, to hakika ne gaskiya na san wasu kila zai turo ta wani ofisi na a duba abin da za a yi, tunda wannan al'adar sa ne da kuma niyyar sa ce a kan cewa duk wani mutumin da aka ba daidai ba za a ji kadin sa, za a ji kadin hakkin sa. To idan su rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai, domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko ƙarya ba, saboda ka sai ka yi bincike. Wannan shi ne adalci, in sun rubuto ka ga mun saurari ɓangaren su kenan, sannan kuma za mu tuntuɓi jami'an da abin ya shafa shi su ma mu je bahasinsu. To daga nan za mu iya ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi. In gwamnati ce ke kamata ta ɗauki mataki sai ta ɗauka, idan hukumar 'yan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki mataki sai ta ɗauki shawara, idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ka ji bahasin magana sai mu ba su masu korafin wannan shawara ɗin. Amma duk hakikanin gaskiya ba dama a yi ko mana ta kuka da ba za mu wani abu a kai ba, za mu yi shawara.
Har ila yau a Gombe mun kawo korafin magadan wani gida a unguwar Kumbiya-Kumbiya wanda gwamnatin jihar ta ba da diyya ta rusa don gina makaranta. Asalin gidan masaukin baki ne mai suna Naja Palace, inda bisa al'ada ake aikata masha'a da kuma yake makwabta da masu busa tabar wiwi. Kakakin magadan Lukman Yusuf ya ce suna buƙatar gwamnatin jihar ta sake duba diyyan naira miliyan 5.8 da aka bayar. Don tun a baya an taɓa taya musu gidan naira miliyan 14 kuma suka ƙi sallamawa.
Tun da 5 years back an taya ta miliyan 14, ko ba haka ba ne? Ta yi adalci dai, ta yi adalci dai. Gidan nan masu gyara wanda suka gada wajen mutane 16 ne, kuma da escalations of price commodity na building materials yadda yake yanzu. A cikin namu mun ƙanana ne, ba mu da gidan kanmu. Kuna nan muna buga-buganmu, Allah Ubangiji ya taimaka mu. Mun sa kofa kan wannan gidan ci, tun Allah Ubangiji ya sa haka sai da wannan gidan ya tafi, wanda bai da gida a cikinmu Allah Ubangiji zai sa wannan bai zama mun wuri kansa ya samu gida na kansa. Amma da hakan nan yayi zai faru ya zame wanda yake da hope ya zama hopeless kenan.
Kuma ko wani abin da kake so ka ce ne?
Ni abin da zan ce shine kawai ina roƙon mai girman gwamna ya taimaka, ya taimaka, ya taimaka. Ya mana adalci dai, duba cikin wannan alhamarin ya taimaka mana, ya mana hadisa, mana adalci a cikin wannan abu.
To sai dai kwamishina na ƙasa da sufiyo na jihar Usman Beri ya ce saurara za a duba batun.
Saurara sun damu in da ban samu kafin wani bu, ko kuma gwamnati ta kafa wani bu, to in action da suka ga za su dauka nan kuma ba za a hana su. Kowa ma yana faɗi gwamnati tana da adalci. Kuma shi mun tashi gwamnati yana da adalci, ba zai shushi ba ne. Kuma ma'aikatansa ba za mu yadda a shushi mun ba. Ai gida a wurin ko nawa aka biya ka? Ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake? Kai ne ba daɗi ba. Sai dai duk da gwamnatin tawa.
Haka ne.
Yanzu in kana da gida a Gombe-Gombe aka ci an karɓi gidan, ko nawa aka biya ka? Ai za ka nemi wani biyan wani a wannan abin da kake ba ka?
haka ne
akwai tendency maka ta digeji kaga kuma samu gida wanda an kudin duka da sai sai maka gida cin garba kaga dole za ka fita waje
haka ne
kada a mutu kansu da wani to saurara ne sai in an kasa ya muku bukata to nan kuma ni ma bazan hana to daukar mataki na tsaro
to mun gode da Allah wai
yawa to masha Allah ni ma na gode
Shirin ciki da gaskiya ya kamo korafin yan tsohuwar kasuwar unguwar Mfafe Abuja da karamar hukuma ta turo motocin rusa gini suka rushe kasuwar su ba tare da barin ko jama'a sun tattara kayan su ba hakan ya ja asara mai yawa inji shugaban yan kasuwar Alhaji Sa'id Baru
Hak aka shigo kasuwa aka dinga rubka kaya wawa babu wanda zai iya ce maka ga asarar da ake anan gudan sai dai kai kwatanta ya fadi dan asarar ta riga ta an saru wadansu kai kana ja barayi suna ja hak aka zo aka dakawa kasuwar nan wawa idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan 900 ko 1 billion ba a ce an yi ƙarya ba kai ka shigo haganin nan kai ka ce an yi yakin duniya ne a gurin nan kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gurin nan kai dai ka gani sheda ne to dalilin haka muka koma jiya muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba daya ya cinye mu dukiya gaba daya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikin sa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu hakuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalin su da Allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku yace bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki
kan wannan korafi mai tayaka ministan Abuja kan labaru Abubakar Sani yace za a duba dambin kadin yan kasuwar
saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka rede kaza da kaza da kaza to kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo cikinan daga wurin sai abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata amma ba abu ne wanda yake za a yi shi lokaci guda a ce okay sata idan an fada an gama ba dole sai an bincika a gani ina ne fili ina ne wuri da aka tanadar na kasuwanci wanda yake ba zai shafi hanya ba ba zai shafi gidajen wasu ba zai hana kowa harkanci ba su ma za su shiga ciki su harkokin su da sauransu saboda haka amma suna da bukatar a ba su daman su gina ne wannan daidai ne akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni saboda haka in suka zo suka kawo wannan bukata ko ni suka tuntube ni zan iya in sa su a hanya ta yadda yake sannu kan hankali za ka ga samun biyan bukata in Allah ya
Masu raro, abinda ya sauwa kenan cikin shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirinmu na farko a wannan shekarar da muke ciki ta 2022. Da fatan Allah Ubangiji ya samar da zaman lafiya a baki ɗaya ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Amin. Yanzu a madadin wanda har kullum ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasiru Adamu Alkaya. Ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa kuma kasance lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takeice.
Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wanda ya kawo adadin mutuwar mutane 56 a zanga-zangar da aka yi tun bayan juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda 6 a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda 3. Haka an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha a bakin iyakokin kasar ta Ukraine.
To da haka muka zo ga shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada shi, sai kuma injiniyarmu na yanzu Nelson, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.